Daukan wannan mataki ya kobiyo bayan korafi ne ma da rahotannin cewa ana fakarkatar da kayakin tallafin da aka tanadar domin tallafa waɗanda rikicin Boko Haram ya shafa. Da yake nuna fushinsu game da wannan badagalar, Mr. Adamu Kamale, dan majalisar wakilan Najeriya da ke wakiltar mazabaran madagal da micika, ɗaya daga cikin yankunan da lamarin ya shafa, ya ce yanzu haka ma ‘yan majalisun za su bi diddigin wannan batu. To amma ko ya soma ne da halin da ake ciki a wasu yankunan da al’ummomi suka koma.
Wayannan wajeje local government guda bakwai na wato Madagali, Michika, Mubi, Hong da Mayaha da Mubi South, maimako a raba wayannan abinci a kai duk wanda ya kawo abinci sai ya tsaya a Yola ya raba a titi a Yola, kuma wanda suke karba abinci na a Yola ba ƴan gudun hijira ba, ba kone gidajensu ba, ba hana su noma ba, wayanda ya kamata a kai musu abinci a je a raba, don ya kamata duk abincin da ya iso ko daga wurin federal government ko daga wurin NGOs musamman su Red Cross da Shorana, ya kamata a ce word by word ko kuwa unit by unit za a raba wayannan local government da aka kosu dinnan. Amma yanzu wannan abincin a Yola yake tsayawa a kasuwa, wannan abun ya tayar mana da hankali. Kwanakin nan muna da labari trela 71 na abinci aka tura zuwa Adamawa, da nake gama magana nan trela 2 bai shiga Michika da Madagali ba, kuma wannan abun yana damunmu domin mutane mu suna fama da yunwa.
To amma wannan abu aku ne wakilan su, kamar kun tuntubi hukumomin da abun ya shafa, kamar su nema da makamantan su.
Za mu fara bincike akan gefen gwamnati, duk hannun gwamnatin da ya kamata ya kai mana abinci idan ya tsaya da shi a hanyar kore da gaskiya majalisar tarayya za ta yi bincike.
To sai dai kuma a matan da mai da sakataren hukumar kai dauki na jihar Adama a Sema Haruna Hamanfuro ya ce su fa a sanin su ma ba wani kayakin tallafin da aka karkatar.
Yanzu ne nake ga maka kungiyoyi sun kai uku jiya mu yi meeting da su, mun ba su clearance da za su kai ma jami'an tsaro na can a ba su support su shiga communities. Wasu suna kai, sun riga sun gama assessment suna kaiwa. Wasu a yanzu da nake ga maka guda uku nan dukka abinci ne suka zo suke neman clearance wanda mun bayar. Saboda haka a ce an tsaya an abunan bamu akalla yanzu zaka tarar sati biyu sati uku kungiyoyi da yawa suna shiga. Sai dai a ce watakila wasu sun yi lungu sosai da ba za a iya isar su wajensu ba.
To ina batun kan cewa wasu suna karkatar da kayakin da ake na wanda aka tanar domin waɗannan al'ummu, akwai wannan zargi?
Gaskiya an saka kungiyoyi da yawa sun zo sun bincika, ban san alau yana faruwa a wasu wurare, amma mu nan Adama ba a yadda za a yi, don komai namu a dokumente yake tafiya. Duk wani abin da aka bayarwa, abin da mu ya shiga hannunmu, muna bin ƙa'ida na isar da shi wajen waɗanda suke da bukata. So an zo da yawa sun yi ta bincika, mu kam a nan Adama ina maka cewa alƙawarin cewa wannan abin baya faruwa da mu.
An kawo stiloli da sansu kamar sun yi baitin dabo an karkatar da makamantan irin waɗannan zargi kamar yadda
ba su yi. A nan mu ba wai an karkatar ba ne, da aka yi discover shi ne wasu ɗin ba su iso ba, shortfall ne da ake samu. Ka san wasu suna trenoli suna ɓaci su yi sati biyu sati uku a hanya, wasu suna kwana da kwanaki hanya kafin su iso, amma wai an karkatar mu bamu cikin wannan abun nan.
Koma da menene dai, akwai fa buƙatar ƙungiyoyi da masu ran al'umma da suke taimakawa ganin halin da ake ciki. Sheikh Abdullahi Balalau da ke zama shugaban ƙungiyar Izala a Najeriya, na ku ganin dole kowa ya kawo tasa gudunmawa domin tada koma da al'ummomin da rikicin Boko Haram ɗin ya shafa.
Yan gudun hijira, muna ƙara kiran al'umma cewa a tausaya musu. Sun koma gidajensu, wasu da yawa ba su yi noma ba, wasu da yawa kuma ga sunan suna cikin wani hali na rashin lafiya da abin da ya kama da haka. To shi kullum Qur'ani ya ce wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa, ku taimaki juna, taimakekeniya akan ainihin wato kyautatawa da tsoron Allah. Saboda haka bayan mun kira su zuwa ga hanyar Allah an hakuntar da su, to kuma in akwai wani abu na tallafi da ya kamata al'ummar musulmai su taimaka wa 'yan uwansu, to su yi kokari a ta wannan taimakawa, ba sai mun bari waɗansu daga ƙasan waje sun kawo gudumawa suna ba wa mutanenmu a gida ba. Mu mawadatanmu da masu hannu da shuni su masu yunkura.
Kawo yanzu tuni fa aka maso ma ayyukan sake gina wasu cibiyoyin gwamnati da 'yan Boko Haram suka lalata, kamar yadda hadimin shugaban ƙasa ta fuskacin ayyuka da tsare-tsare Honorable Bamba Petel ya tabbatar.
To gaskiya akwai ayyuka dukkan jihohin nan guda shida da wa'annan abun ya shafa. Kasan dai ana ba da tallafi daga zuwa kayan abinci wanda duka jihohi na an kai, akwai gera makarantu ana kan yin su, akwai gera dukkan police station da yake wa na jihohi ana ƙoƙarin gera su saboda mu samu civil order, akwai kuma abun nan na empowerment.
Dubbar ayyuka ne rikicin Boko Haram ya lakumi, baya ga miliyoyin ɗan Najeriya da aka tilasta gudun hijira a fiye da shekaru 6 da aka kwashe ana fama da wannan rikici. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.